إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga baiwa tai da ya bamu ikon saki haduwa domin ci gaba da darasi a cikin littafin muna at-tafsiratu fi ulumil qur'an kamar wanda aka saba a daidai wannan lokacin darasin mu da ya gabata shine darasi na 23 inda yau kuma insha Allah za mu fara harkun darasi na 24. Ai yanzu dai muna cikin al-mabahasu tasi'u. Mabincika ta tara a cikin wannan littafi wanda take bayani game da tsara ayoyin al-Qur'ani da kuma surorin al-Qur'ani. Inda darasin mu ya dakata wanda na gabata shine kusan ƙarshen shahi na 49 a cikin wannan littafi inda mun kawo ƙarshen bayanin da malamai suka yi na bangaren wannan ilimi na ulumul qur'an ko kuma sabanin da suka yi akan cewa tsara surorin alqur'ani da ayoyin alqur'ani a tsara surorin alqur'ani da ayoyin alqur'ani al'amari ne da yake ijtihadi ne wannan shine magana ta farko daga sahabbai sai magana ta biyu daga cikin abinda suka yi sabani cewa tsara surorin alqur'ani da kuma ayoyin alqur'ani al'amari ne da yake dakatacce ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ma'ana umarni ne da ke zuwa daga wurin Allah bangaren abinda suka yi sabani na uku cewa tsara surorin alqur'ani kamar tsarin ayoyin alqur'ani ne da harufa alqur'ani wanda an yi ne bisa ga koyarwa ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to daidai gabar da zamu tashi akan hadisi ne wurin da malam ya kawo cewa a warawal bukhari yu bayan da ya kare tattauna muna game da abin da ya shahi magana da zarkashi ya kawo da kuma ambari da karamani abubuwan da suka kawo dabra da wannan inda in mun lura da shi magana da karamani yayi a cikin littafin sa al-burhan fi ulumil qur'an yayi bayanin cewa to tsara surorin alqur'ani haka wanda take yanzu rike ga hannun mu a cikin alqur'ani wannan daga wurin Allah ne a cikin lawul mahfuz wanda wannan tsari akan sa ne Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tsara alqur'anin da umarnin Allah kuma akan haka ne yake gitta alqur'ani ga Jibril ko wace shekara ya karanta shi shekarar da Allah bai karkar rayuwarsa ya gitta shi har sau biyu a cikin wannan shekara yana karanta shi ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam inda dai malam karamani ya kawo cewa to malamai masu yawa sun kawo dalili da cewa bisa ga abin da suka fahimta wannan yana daga cikin abin da ya tabbata a cikin hadisi na ambaton tsarin surorin alqur'ani a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda bisa ga wannan tsari ne na shi Rasul Usmani yake bisa ga inda muka samu kanmu a yanzu. Ma'ana da rada aka kammala hada Al-Qur'ani har zuwa yau ba wani canji da aka samu a kansa. To za mu tashi daidai kan hadisi cewa warawal Bukhari yu Imam al-Bukhari ya yi ruwaya aidan kuma annahu sallallahu alaihi wa sallam cewa Annabi tsira da aminci su tabbata a gare sa kana ya kasance idza awa ila firashihi idan ya taro zuwa ga shimfidarsa lokacin da zai kwanta yayi bacci ko kwana kenan jama'a kafaihi Annabi yana hada hannuwansa thumma nafasa sa'annan yayi tofi ma'ana ya karanta wasu askar wanda zai tofa a cikin tafin fihi ma a cikin tawunan nashi fa qara'a qul huwallahu ahad yana karanta qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatayn la qul a'udhu bi rabbil nas la qul a'udhu bi rabbil falaq wadda wata ruwaya ta yi bayanin cewa bayan ya karanta ya tawada yakan shafa majikinsa wanda mu ma yau ya kamata gabanin mutun yayi kwana yayi haka din ya karanta ya tawada ya shafa majikinsa fa zakarahuma sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambaci qul a'udhu bi rabbin nas da qul a'udhu bi rabbil falaq murattabatan tare kama huwa fil mushaf kama wanda suke rubuce a cikin takardun alqur'ani da zai ambata sai ya ambace su daga suratul ikhlas sai suratul falaq sai suratul nas kaga wannan ke bin wannan ke bin wannan hasu uku din gaba daya warawa muslimun imam muslim yayi ruwaya annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala annabi tsira da aminci su tabbata gare sa yace ikra'u ku karanta zaharawaini ku karanta masu haske guda biyu waɗannan amma su haske guda biyu da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace mu karanta al-baqarata suratul baqara wa ali imran da suratul ali imran Annabi ya ambace su jere daga baqara sai ali imran fa hadhihi al-ahadith wa inna hadithai wa ma shaka lahumah da abinda yayi kama da suna hadisai ta dullu tana dalili ko suna yin dalili ala anna suwar al-mazkurata akan cewa surori wa'inda aka ambata fiha a cikinta ma'ana kamar baqara da ali imran kamar ikhlas da mu'awwidhatayn kana tartibuha musnadan arata ya kasance abin jinginawa ila rasulillah zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam tsarin daga annabi ne ba daga sahabban annabi ba fa idza adabna ila zalika idan muka hada da wannan annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qara'a alquran cewa annabi ya karanta alqurani kullahu gaba dayansa bimash'adin min Zaid bin Sabit da mahalartar Zaid bima'ana Zaidu nana annabi ya karanta alqur'ani tun farawa zuwa karewa daga farkon alqur'ani zuwa ƙarshen alqur'ani wa anna Zaidan hakika dai shi Zaid bin Sabit iktarahu Abu Bakr Abu Bakr ya zabe shi li jam'il qur'ani domin hada alqur'ani li quwwati thiqati bihi saboda karfin amincin dake akwai ga Zaid yana ɗaya daga cikin kuttabul wahayi kuma yana ɗaya daga cikin huffazul qur'an wanda thika ne amintacce. Wa kadhalika ittarahu Uthman ra'isan, haka Uthman ya zabi Zaid bin Sabit a lokacin da ya zama khalifa, akan ya zama jagora daga cikin waɗanda za su haka alqur'ani. Liman nasakuhu, ga waɗanda za su rubuta alqur'anin fil masahib, a cikin takardun alqur'ani. Tayaqqunan, domin tabbatarwa da cewa anna hadha at-tartib alladhi amilahu Zaid, cewa wanda tsari da Jibril da shi Zaid ya aiwatar, huwa ma talaqahu ar-rasulillah, shine abin da ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid ya gudanar da aikin hada al-Qur'ani bisa ga wada ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba taradin kan Zaid ba, ba ta bayanin wasu daga cikin sahabbai ba. Duk abin da aka samu aka tara, wanda yake akan kiraga da kan bawa da kuma kafar dabino da sauran inda aka rubuta alqur'ani, to wannan lokacin da aka ko wani sai da aka gitta shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sune tattaro ya hada don rubuta ainihin shi alqur'ani, ya zama gashi an hada wuri guda. Wanda mafarin wannan kamar inda muka yi, to shine ana kashe mahaddata alqur'ani a wurin yakuka, kamar abin da ya faru a yakin Yamama da kuma na Qadisiyya. Qala Abu Ja'far, baban Ja'far yace An-Nuhas, sunansa kenan Al-Muqtaru, abinda anka zaba anna ta'alifa suwari, tsara surorin alqur'ani ala hadha tartib, akan wannan tsarin, min rasulillah, wannan daga Annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, li hadithi wasila ibn al-asqa, saboda hadithin wasila dan asqa da yake cewa annan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, annabi ya ce ma sahabbansa, u'idu makana at-taurati, ambani matsayin at-taura, ma'ana shi wanga alqur'ani da Allah ya saukar mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, an ba manzon Allah matsayin at-taura shine as-sab'at diwal, surori guda bakwai masu tsawo daga Baqara zuwa wato ƙarshen A'raf, kamar ci a gurgudan suratu Taura. Wa uditu makanan zaburi, ambani matsayi na zabura, wanda shi kuma yake almi'in ga ayoyin da sun yi aya 100 ba su kai aya 200 ba, wanda duk mun ambace su a darasinmu da ya gabata. Wa uditu makanal injil, ambani matsayin injila, littayin da Allah ya saukar wa Annabi Isa alaihi salam, shi kuma almasani, wanda yake ayoyin da ba su kai 100 ba, sun dimfari 100 amma ba su kai 100 ba, bisa ga jerin yadda aka tsara surorin alqur'ani, surorin da ba su kai aya 100 ba. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wa fuddiltu, sai aka fifita ni, bil mufassali, da ainihi mufassal, ma'ana aka bani alqur'ani wanda shi alqur'ani mai rabewa ne, kuma hatta mufassal mun yi magana a kansu, akwai wanda ake mufassal an kasa mana su kamar gida uku, akwai diwalul mufassal, akwai awasitul mufassal, akwai kisarul mufassal, daga sura kaza zuwa sura kaza sune diwalul mufassal, kamar da aka ce tun daga suratul hujurat zuwa abasa wa tawalla sune diwalul mufassal, daga abasa wa tawalla zuwa lam yakunil ladina kafaru sune awasitul mufassal, daga lam yakun alladhina kafaru zuwa suratul nas sune kisarin mufassal inda darasin mu da ya gabata kenan ma'ana Allah ya yi ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da bashi fayyataccen littafi wanda shi littafin ya kurshi dukkan wadanga da aka haiku kuma yana sheda akan su wa qala Suyuti fil itqan al imam Suyuti rahmatullahi alayhi yana cewa a cikin al itqan fi ulumil qur'an nashi wa mimma yadullu yana daga cikin abin da yake dalili ala anna tartiba as-suwari ala anna tartiba as-suwari akan cewa jera surorin al qur'ani tawqifiyun al'amari ne wanda yake dakatacce ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace annal hawamima hakika surori na hamim gaba ɗayan su rutibat an jeranta su wila'an are tunda inda aka faro hamim kamar tun daga suratu al-ghafir ko zumar an jero su har zuwa ahqaf babu wata sura da ta shiga tsakanin su wannan abin daga Allah ne aka yi umurci Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a tsaro surorin hamim wakaza tawasin haka kuma suratu tasin da kuma tasin mim suma tsare suka zo wato kenan al-qasas bitasin an-naml wadda yake suratul naml qasas da suratul naml suma ba wata surar da ta shiga a tsakankanin su daga suratul naml sai qasas ma annaha aqsar minha tare da cewa ta yi takaituwa daga gare ta ma'ana suratul naml ta kai kamar aya 93 suratu al-qasas ita kuma aya 88 to ga su an tsara su ba da ta shiga tsakani wila'an ya zama an jera su ga sunan tsare walam yurattabil musabbihatu amma ba a jera surorin da ake ce ma musabbihatu ba wadanda aka buda da yi ma Allah tasbihi in mun diba ya muna lamba guda kasa ga ta nan yace yani as-suwari al-muftataha surori wadanda aka buda su bit tasbihi na misali subbaha lillahi ma bis samawati wa ma fil ard yusabbihu lillahi ma bis samawati wa ma fil ard haka kuma da sabbihi isma rabbikal a'la to su wadanga surorin umarni daga wurin Allah bai zo na a ƙara su a haɗa suri guda ba tare da cewa dukkanin su ko wace guda daga cikin su ta fara da tsarkake Allah amma hamim da aka fara gaba ɗaya sai da aka kammala su tasin da kuma tasin mim suma an haɗa suri guda amma wayanga Allah ta'ala bai ce a haɗe suri guda ba a lokacin da Jibril ya kawo sako ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka sai aka samu akwai tazara mai yawa wanda ke tsakanin su shine walam yurattabil musabbihatu wila'an ba a jeranta surorin da suke budawa da tasbihi ba tsare bal kama barwa ga magana fasila baina suwariha an rarrabe tsakanin surorinta surori da suke budawa da tasbihi wa fusila baina tasin al-qasas bi tasin an-naml sai da mana an raba tsakanin suratu tasin da kuma tasin mim ma'ana suratul naml da suratul qasas ba wadda ta shiga ba a kawo ko wace tsakani ba illa dai an raba surar ba a dauke su sura guda ba abinda zai bambanta tsakanin su shine fawasil kamar wanda ake buɗe kowace sura da basmala ma annaha aqsaru minha nan bayani ne akan cewa surorin guda biyu guda ta tara guda kawo amma kuma Allah ta'ala ya sa an hada su wuri guda tsakanin suratul namli da kuma suratul qasas wannan ina ganin namli aka ba ko qasas jikin jerin tsarin surorin su kamar in mun haro daga sama yawa namli a harko ko to ita namli da take harko ta yawa eh zaka ga ta kai aya 90 da wani abu ita kuma qasas 80 da wani abu ce bata yi da kai 90 ba to sai Allah ta'ala ya sa aka hade su a wuri guda walau kana tartibu da a ce tsara alqur'ani ya kasance ijtihadiyan abu ne na ijtihadi na tsara surorin alqur'ani ya zama ijtihadi ne la dhikratul musabbihatu wilaan inda wani zai ijtihadi misali kamar a ce an ba sahabbai dama suna addada mu tsara surorin alqur'ani to za su ce bari mu dauki dukkan surorin da suka buda da tasbihi duk wata sura mai bayani akan sabbaha lillahi ko yusabbihu lillahi ko sabbihi rabbikal a'la to sai a hade suri guda to amma da yake tsari na Allah ne to Allah ba haka yace a tsara ba ya aiko jibril ya kawo sako ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai zamana ga sunan ararrabe ba a hade su wuri guda ba wa ukirat qasil annaml anil qasas kuma da an jinkirta namli ta zama ita zata dawowa baya qasas ta rigaye ta amma ba ai haka nan ba saboda ga yadda Allah ya aiko kuma haka aka tsara alqur'ani sai malamin ya ci gaba yana cewa wallazi yajibu abinda yake ya zama wajibi ayu sara ilaihi ayi tahiya akan sa huwa ma zahaba ilaihi aljumhur shine abinda mai yawa daga cikin malamai suka tayi akan sa min anna tartiba suwari na cewa jera surorin alqur'ani tawqifiyun al'amari ne wanda yake an dakatar da shi an tsaida shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ma ba shi ne ke tsarawa ba a'a Allah zai aiko masa sako cewa ga inda za a ajiye sura kaza don haka inda muka yi to idan aya ta sauko sai ce ku rubuta ta a wurin da anka ce kaza da kaza waye kafi yana isa ya wadatar anna sahaba cewa sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ajma'u sun hadu ala dalika akan haka ina kutibatil masahib lokacin da ake rubuta waɗannan takardun dama al'amarin rubuta rubutun qur'ani na ƙarshe da aka yi wanda aka ba jagoranci akan ishrafin wannan aiki shine Zaid bin Sabit yana tare da wasu manya-manya a Quraishawa guda uku waɗanda yake aiki tare da su wanda kuma Usman yace idan an yi sabani ko kun ga wani sabani wurin rubutunku to shikenan kai Zaid sai ka bari a rubuta da yaren Quraishawa saboda da shine Al-Qur'ani ya sauko wanga darasin mu to sha baya to wannan kenan bayan haka kuma sun samu musa'idun na sahabbai a kusan mutum 12 da suke kama musu akan wannan aiki na tattaro duk inda wani bayani yake na shi'anihi alqur'ani inda yake rubuce kuma wanda an yi mai gittawa ta ƙarshe annabi ya tabbatar da shi shikenan sai a dauko a zo a gwada gashi har da cikin kai sannan kuma gashi rubuce tunda shi Zaid da aka ba wannan aiki to dama yana cikin marubuta alqur'ani shine ina kutibatil masahib al-Uthmaniyya lokacin da aka rubuta waɗannan takardu al-Qur'ani na Usman ibn Affan radiyallahu anhu wa arda wanda ya jagoranci aikin lam yuhalif ahadun minhum ba a samu ɗaya daga cikin su ba yayi sabani wa ijma'uhum kuma haduwarsu la yutimmu baya kammala illa idza kana tartibu allazi ajma'u alayhi tawqifan. Ba za a samu sun yi hadu ku sun fahimci juna ba, sai in sun doka cewa al'amarin ga dakatacce ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba wanda zai kawo nashi ra'ayi. Da haka kenan, duk abin da aka zo da shi wanda yake tabbace ne sai ya zama sun hadu akan shi, sun dauka cewa al'amari ne da yake tawqifi. لأنه لو كان عن اجتهاد عند هذا سرور جناء القرآن يا كسن شيء أكن اجتهادي لتمسك أصحاب المصاحف المخالفة بمصاحفهم دعوت أن نتعود تكردو دون أحدا أتاشي أربو تقرآن إنك وأن نيسا فاني أنسى مواني أتود رواية كذا تأمر رواية ششاز ذاتا don ba a yi mata gittawa ta ƙarshe ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, sai a ce to a dakatar da ita, to da sai a ban musu abin su. Ga wanga alqur'ani an rubuta amma kuma suna nan da takardun su ga hannun su, to ba a yi haka ba. Ba a yi haka ba, saboda al'amari ne wanda yake an dakatar da shi ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakinnahum, sai dai su sahabbai, lam yatamassaku biha, ba su yi riko da waɗancan takardu ko kiraga ko kankaru ko wani bawa da suka zo da shi yana dauke da rubutun alqur'ani ba, bal adalu a sun ma karkata ne anha daga barinta wa an tartibaha da kuma barin kawo magana cewa a tsara waɗannan abubuwa, da ƙarshe ma sun kai matsaya wa aharquha, sai aka tara duk wata ruwaya da anka taho da ita wanda yake bata tabbata ba, ba a yi mata gittawa ta ƙarshe ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, bayan an kammala hada alqur'ani sai aka tara su gaba ɗaya aka kona su don gudun a samu wani sabani. Wa raja'u ila masahib, sai suka koma zuwa ga su wannan mushaf na Usman wa tartibiha da kuma tsarinta, suka koma bisa ga abinda Usman ya yi umarni aka rubuta da yadda ya tsara. Duk abin da aka gare su wanda yake ya saba ma wannan, sai aka tara aka kone saboda ya zama babu wani sabani, wanda aka ba aiki siƙa ne, haka abokan da ke aiki tare da shi su uku su ma siƙa ne, aka sauran masu ba su gudunmuwa su 12 su ma dukkan su amintattu ne, wanda Abubakar Allah ya ƙara masa yadda shi ma ya ba Zaid bin Sabit irin wannan aikin. Amma tartibu surori fi tilawa, bayan an gama magana tsara surori a rubuce cikin alqur'ani al'amari na da an ka kai zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan umarni ke zuwa daga wurin Allah ya aika jibril ya zo ya faɗa ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, to sai jera karatun surorin alqur'ani. Shine malam ya ce wa amma tartibu surori tilawati wal qira'a, amma ara surorin alqur'ani wajen tilawa da qira'a, balaysa biwajibin, wannan bai zama wajibi ba, inna ma huwa mandubun fa hasabu, kawai wani abu ne da aka so. Misali, zaka yi karatun qur'ani in ka karanta sura ta sama, an so ka karanta mai bi mata, sannan mai bi mata, sannan mai bi mata, wa hakaza, amma ba wajibi na ba. Yawa sanin ba wajibi na ba yana da muhimmanci, dama Allah ta'ala ya ce faqra'u ma tayassara min, ko karanta abin da ya sauƙaƙa na alqur'ani, to kana da dama na karanta duk sura da kaga dama, walau koda baka tsara jerin karatunka ya zama daga wacce sura sai mai bi mata ba, musahabi ne, sawa'un kana zalika fi salati aw kharijaha, dada wajen sallah ne ko cikin sallah ne, kana da dama na yin karatunka duk sura da kaga dama karantawa. Wallazi yahrumu, abinda yake ya haramta, huwa qira'atu suwar, shine qira'atu sura, shine karanta sura, aw al ayati manqusa, ko kuma ayoyi a sunkuya, karanta sura a sunkuyar da karatun sura, ko karanta ayoyi a sunkuyar da karatun ayoyi, to menene ma'anar wannan? Sai malam ya ce ay su yubda sadda za a fara min akiriha daga karshen sura ila an yantayi bi awwaliha zuwa ga tuke zuwa ga farkon sura kamar mutumin da zai karanta sura alqur'ani ɗaya daga cikin surorin alqur'ani misali suratu al-gashiya summa inna alaina hisabahum ba shi a ƙarshen ta ba to sannan kuma ya koma yace inna ilaina iyabahum wai ya haro da ƙarshe zuwa harkon sura wannan abu an haramta haramun ne ba a karanta qur'ani da baya baya a sai dai ka dauko daga harkon sura kai gaba ko kuma jerin ayoyi kila kaman afa hasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la turja'un kace zaka haro da ƙarshe zuwa farkon waɗanda ayoyin an hana wanda in muka diba masu sha'awaza harkar shirkulle da dibbo sun yi komi kawo irin wannan ta ce abin da za a yi ai a fara sura kaza da ƙarshen ta a dawo farkon ta in ba ai haka nan ba bukata ba ta biya ka gani ko abin da kuma yake haramun na ai haka to wannan shi aka hana sun kuyassuwa a fara daga ƙarshen sura zuwa farkon ta shi an ka hana amma kana da dama ka karanta surar da ta yi tsayi a ka karanta surar da bata kai tsayin ta biyu da ka karanta ba amma malamai ga fiqhu salati sun zabi ka karanta sura mai tsayi wanda za ta bi mata bata kai tsawon ta ba kai fiqhu salati kenan amma ba wajibi na sai an yi haka ba nan babe na na bayyana cewa ba wajibi na ba ehen illa in kai haka nan ka aikata wani abu wanda yake mustahabbi to kuma ta abin da zai kawo maslaha shi yayi mutun ya to ya karanta suratul jumu'a a farko ai ya to ya karanta kila mu ce ya karanta suratul duha raka'a farko amma da ya tashi kuma raka'a ta biyu sai ya karanta suratul jumu'a kaga nan da ya fi kihu salati ba tunda in sallar asuba ta ana son raka'a farko ta yi tsawo ta biyu ta zama magajarciya da gare ta tunda annabi sallallahu alaihi wasallam game da sha'anin sallah ya yi bayani cewa anta imamuhum faqtadi bi adafihim Usman ibn Mas'ud kenan da ya buƙaci cewa ya sa shi ya zama shugaba na sallah na mutane ne na saka amma ka yi la'akari da masu rauni da aka kawo ƙarar ma'azu ya ce misa ba ka karanta wallaili idza yaghsha misa ba ka karanta wa shamsi wa duhaha misa ba ka karanta sabbihu rabbikal a'la ka tsawaita ma mutane har su kai wajen kawo ƙararka a turidu an takuna fattana ya mu'azu shin ma'azu son haka ka zama fitinanne ta gani ko sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shirya da shi ga abin da zai karantawa to almuhimmu nan bayani na cewa ya halatta a cikin sallah ko wajen sallah ka karanta ainihi wato surar da kake son karantawa ba sai ka yi tartibi ba amma malamai masu bayani game da fiqhu salati shi kuma in kai mai tsawo ga ta farko ta biyu ta zama bata kai ta ba an dai hana kawai a sun koyar da karatu ne kawai kace za ka ɗauka daga ƙarshen sura zuwa farkon sura shi ne ila an yanta yi biya wani ha ƙala ibn battalin malam ibn battali ya ce la na'lamu ahadan ba mu san wani mutum guda ba ƙala da ya yi magana bi wujubi da wajabcin tartibi suwari jera surorin alqur'ani bil qira'ati ga karatu la dakhila salati ba a cikin sallah ba wala karijaha ko a wajenta cikin sallah ko wajenta ba mu san wani mutum guda ba daga cikin maluma da ya wadi cewa wajibi na sai an tsara surori na alqur'ani ka karanta wagga sannan mai bi mata nan babba abin da ya kamata kawai mu gane shine ba wajibi na ba. Amma kuma in kai haka baka yi laifi ba, ka karanta suratul buruj ka biyar da suratul tariq, ma fi ka ba ba laifi gare ka, amma ka kai ka ce dole dole sai an yi haka, shi Allah yi. Kila an fahimta ko? A ce tilas tilas, in kai sura kaza sai ka biyar mata da sura kaza. Amma kai da za ka zo wajen sallar ka, ka karanta wannan sura ka kama bi mata, ila kaman suratul a'la ka biyar da gashiya, ba laifi. Ko gashiya kuma ka zo ka biyar mata da suratul fajr, nan ma in ka dan kwatanta kaman suratul fajr ta dara gashiya tsawo ko? To wannan kenan, ba laifi. Ba ce wajibi na ba sai ka tsara, amma in ka tsara kuma baka yi laifi ba. Al'amru wasi'un, bi ma'ana al'amarin halal ne, illa dai mu san cewa ba wajibi ba ne. To wannan magana da Malam Ibn Batal kenan ya kawo, Allah ya mishi rahama. A cikin sallah ko wajenta kana da damar karanta duk sura da kaga dama. Ya ce kai bal ka bar ma wannan magana, ya jube yana halatta ay yuqra'a ay yaqra' al-kahf, ya karanta suratul kahf qabla al-baqara qahim baqara, sai ya karanta suratul kahf sannan ya bude suratul baqara ya karanta, ya halatta bai laifi ba in yayi haka. Ndada a cikin sallah na ko wajen sallah na, sai dai nan babban abin da zamu lura da shi, in cikin sallah na to yanzu waɗanne masu biyan sallah na da za su iya lamunce maka ka karanta musu walau ko da ka hafi aya 110 mallantana aya 285 na suratul baqara, wanda dole ayi lura da shi fiqhu salatuddin suwa na aka sallah da suwa, akwai waɗanda ba su da lahiya, amma in duk samari na majiya karhi ba mai rauni to sai su abin nan tada kwakwalwarsu su jero ayoyi don ayi minti 15 duk kaga ba mai gajiya. Amma ka haɗa waɗanda su ga barakalla an ware gajiya, sai ƙahon mutum ta kama majiriya ko? To kaga sai ayi al'amari mafi sauƙi na tsakaitawa bisa ga tsawaitawa, saboda so aka yi mai bishara ba mu kore mutane ba, wanga shi ya kamata masu ba da sallah su yi la'akari da shi. Bishara aka yi ba korewa ba, ya halatta karanta suratul baqara a suratul kahf gabanin baqara, ya halatta a karanta suratul hajj kame a karanta kahf. Misali na mallam yace ya kawo mana, wa amma ma jaa, amma abin da yazo an salaf daga magabata, idan aka ce as salaf ana ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da masu bi musu da masu bi musu, waɗanda su ake ce ma al-qurunu salata al-mufaddala. To abin da yazo daga magabata, minan nahayi nahani an qira'atil qur'ani, daga karanta al-qur'ani mankusan sunkuye, fal murad bihi, abin da ake nuni da shi ayu qira'a ayati ayu qira'a yaqra'a, ya karanta shi mutun ayatis sura, ayoyin sura min akhiriha, da ƙarshen surar hatta yasila ila awwaliha, har ya kawo warkunta kamar irin bayanin dazu, shine abin da anka haramta. Bi ayyabda bi akhir aya, ya fara da ƙarshen aya da sura a cikin sura, summa yaqra'u al-aya allati qablaha, ya karanta ayat da kabi mata, summa allati qabla hadhihi, sannan wadda kabi mata, hatta yaqtima bi awwal aya, har ya cika da farkon aya sura a farkon sura, ya dauko da ƙarshe zuwa farkon sura. Wannan shi an kana, wanda mai yawa masu yin wannan duken cibbo ne ƙarya kawai suka shararawa da jerawa don su an shi dukiyar mutane bisa ga ɓanna. Wakila an ka ce Ibn Mas'udin ga Abdullahi Ibn Mas'udi radiyallahu anhuma, wanda shi ma yana cikin mahaddata al-Qur'ani kuma yana cikin waɗanda a jagororin karatu, akwai ƙira'a ta Ibn Mas'ud. Aka ce mishi inna rajulan, wani mutum ya qara'a al-Qur'ana mankusan, yana karanta al-Qur'ani sunkuye, ya dauko daga ƙarshen aya ai daga ƙarshen sura zuwa farkon sura. Da aka faɗa ma Abdullahi Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa arda, ni yace qala, sai ya ce dalika rajulun wannan wani mutum na mankusil kalbi wanda adda sukuyayyar zuciya wanda duk kage yana haka nan ke zuciya sai ma sukuyayya ta bi ma'ana karkatatta a adana Allahu Allah ya kare mu wa iyyakum da kun dalika daga yin haka saboda kaga wannan ya nuna aiki na ko alama ta tabbata Allah yayi umarni da karanta alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da sakon Allah bai ce ai haka ba da kaga yin haka kenan kuskure na kamar lokacin mu yayi ko to insha Allah subhanahu wataala daidai wannan gaba da muka kawo mun kawo karshen al-mabhasu tasi mabincika ta tara mai bayani game da jera surorin ayoyin qur'ani da surorin alqur'ani in Allah ya rubuta mana gani a lokaci na gaba darasin mu na 25 zamu fara shi da al-mabhasul ashir mabincika ta 10 inda zamu tashi al-qasamu bil qur'anil karim zamu tashi game da bayanin rantsuwa inda Allah zai yi magana ya zama magana da Allah yayi rantsuwa yayi ko ya bude harkon sura ko kuma can cikin sura Allah ya magana amma ya zama yayi rantsuwa ne muna roƙon Allah shi muna muwafaka Allah shi muna dace Allah ya sa ayyuka musu zama dambe da yadda shi abin da na karanta akan tawaba Allah ya ba mu lada kure na Allah shi yahe mai Allah ya shahe shi a cikin zukatan al'umma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sauƙaƙa mana al'amuran mu Allah ya sauƙaƙa mu ƴan uwan mu Allah ya doke mana fitina Allah ya doke mana bala'i Allah ya sauka mana alkhairi wanda mun ka sani da wanda bamu sani ba ƴan uwan mu waɗanda suke cikin damuwa muna roƙon Allah ya yaye musu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك